Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com kazalika ana iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Salih Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda al'umma wasu kauyuka a jihar Kaduna ke bokawa yadda ƴan bindiga ke musu ibar miciya da yi mata tade akan iyakar Najeriya da jamhuriyar Niger ma ana fama da masu satar mutane musamman a yankin Gilmela kasancewa yau Litinin zamu kawo muku shirin zauren matasa na BOA sai kuma sharhin jaridun Najeriya zamu kammala da darasin Ramadan farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe Annobar coronavirus ta ci gaba da mamaye kasar India wadda ta kafa sabon tarihi jiya Lahadi na kusan mutum 3,700 da suka mutu a cikin sa'o'i 24 da kuma sama da sabbin wadanda suka kamu 390 duk da haka India ta fara kidayen kur'un zababbukan jihohi ko da yake babbar kotun Madras ta bayyana rashin gamsuwar ta matuka ga hukumar zabe na yakin dakatar da gangamin siyasa da ya karya dokokin COVID-19 babban alkalin kotun Sanjib Banerjee ya kira hukumar ita kadai take da alhaki na karuwar sabbin waɗanda suke kamuwa duk da yake cibiyar sarrafa maganin rigakafin mafi girma ta duniya Serum tana kasar India ne duk da haka kashi 2 ne cikin 100 kacal na mutanen kasar biliyan 1.3 sai rigakafin a cewar rahotanni Ranar Asabar kasar ta fada da cancantar yin allurar ga dukkan mutane masu shekaru 18 da haihuwa zuwa sama amma wurare da yawa sun bayar da rahoton cewa ba su da allurar rigakafin Hajiya Lahadi kasar Pakistan ta yanke shawarar cewa ta dakatar da shigowa ta kafa da mutane suke yi ta kan iyakokinta na dan wani lokaci daga kasashen Afghanistan da Iran don hana shigowa da duk wani nau'in sabuwar cutar coronavirus hanin zai fara aiki a gobe Talata da daddare kuma zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar 20 ga watan Mayu inji cibiyar NCOC wacce ke kula da yadda Pakistan take yakin da barkewar cutar Za a bar ƴan kasar Pakistan da ke Afghanistan da Iran ko kuma ƴan Afghanistan din da ke neman magani na gaggawa a Pakistan su shiga cikin kasar sanarwar ta ce za a bar duk waɗanda za su fita labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Amurka ta musanta wani rahoto na gidan talabijin din Iran cewa Tehran ta cimma yarjejeniya tare da Washington da Burtaniya dan sakin fursunoni da ke da alaka da kasashen yamma a madadin wasu biliyoyin daloli na sabon tallafin tattalin arziki mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa jiya Lahadi cewa rahotannin da ke cewa an cimma yarjejeniyar musayar fursunoni ba gaskiya ba ne kamar yadda muka ce a koda yaushe muna gabatar da kararraki na Amurkawa da aka tsare ko suka bata Iran ba za mu daina ba har sai an hada su tare da iyalansu shi ma shugaban ma'aikatar fadar White House Ron Klain Ya musanta rahoton na Iran a shirin Face the Nation na gidan talabijin din CBS News yana cewa babu wata yarjejeniya don sakin waɗannan Amurkawa hudu muna aiki tukuru don ganin an sako su gidan talabijin din Iran ya ambato wata majiya tana cewa Amurka ta amince da biyan dala biliyan 7 da kuma musayar Iraniyawa hudu da ke aiki don kaucewa takunkumi ga ƴan leken asirin Amurka hudu waɗanda suka yi wani bangare na hukuncin da aka yanke musu Hajiya Lahadi jagoran addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya kira kalaman da ministan harkokin wajen Iran ya yi da babban kuskure mako guda bayan da aka jiyo muryar ta ministan yana bakin cikin tasirin sojoji a hudar diplomasiya babban jami'in diplomasiya Muhammad Javad Zarif da dadan mamba ne a majalisar zartawar shugaba Hassan Rouhani mai matsakaicin ra'ayi ya bayyana haka ne a wata tattaunawar sirri ta sa'o'i 3 da kafafen yada labaran kasashen waje suka fara yadawa a wajen Iran a makon da ya gabata rikodin din ya haifar da fushi daga masu ra'ayin mazanjiya amma masu matsakaicin ra'ayi sun kushe kan wanda zai ci riba daga abin da aka fallasa yayin da zaben shugaban kasa yake karatowa kuma yayin da muhimmiyar tattaunawa ta farfado da yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin Iran da kasashen duniya masu karfin fada aji A jiya Lahadi hukumomi sun ce mutane uku sun mutu sannan wasu dozin biyu na kwanciya a asibiti bayan wani kwale-kwale ya kife a kusa da gabar ruwan San Diego na jihar California da ke Amurka. Dakarun tsaron gabar ruwan Amurka da sauran hukumomi sun kai dauki da misalin karfe 10:30 na safe bayan samun rahotannin wani jirgin ruwa ya kife kusa da Point Loma. Ma'aikatan kwana-kwana na San Diego sun ce mutane uku sun mutu a wurin sannan an kai mutane 27 asibiti. Jami'an sun ce tayu amma ba mu tabbatar ba cewa jirgin ruwan ana amfani da shi ne ana safaran mutane.
Labaran duniya aka saurara. Al'ummomin da ke zaune a yankin Cikun, Udawa da Birnin Gwari sun ce hare-haren da 'yan bindiga ya suke kaiwa yayin sanadiyar tarwatsa garuruwa da dama. Isa Lawan Ikara na dauke da wannan rahoto.
Daya daga cikin al'ummar yankin da 'yan bindigan suka adaba Malam Yusuf Ibrahim Udawa ya shaida wa muryar Amurka cewa ko bayan hare-haren 'yan bindigan ma sukan shiga gari su karbe kudade sannan kuma su yi lalata da matan mutane.
Mutum goma sha biyar nan gwanzalla kuma aka kashe wani saurayi sun ba da miliyan 6,300 bayan sun ba da miliyan 6,300 suka sako mutum guda cikin mutum goma sha biyu suka ce kuma yanzu sai an kara ba su miliyan 12 sannan su sako mutum takwas kuma sun gama tsiyata mutanen anguwar gaba daya. Gari da suka tashi yanzu ba su kusa 300 ba garin lukan da suka tashi ƙauyaku yanzu ban da kaman Birnin Gwari ko Riga Udawa Burku wani kauye kenan duk ba wani kauye ba kauye a dauke ne mata a zo a dauke ne iyaya a dauke shi sai a ga kuma bayan an gama kwashe ne kudi sai a ci sulhu sai an ce garin na an mutu tarin miliyan 50 sai sun biya sai su zo su ce kuma a garin za su kwana da mata yansu za su kwana ne sulhu kenan ba dole a bar garin duka ba su zo kuma in suka ga mashin mai kyau su dauka in suka ga kudade a jikin su karbe wayoyi masu kyau su karbe duk abubuwan da ke faruwa tsakanin Kaduna da Niger kenan cin kashin yaƙi shi da haka muna roƙon gwamnati da ta shiga tsakanin mu da mutanen nan saboda muna cikin bala'i.
Wannan korafi dai na zuwa ne kwanaki biyu da fitar da rahoton tsaro da gwamnatin jihar Kaduna ta yi inda ta bayyana nasarorin da take akan maharan dajin da ta ce ta kashe wasu da dama. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
To a ƴan fashin daji 64 suka kwanta hagu wanda suka rasa ransu yayin musayar wuta da jami'an tsaro. Akwai bindigogi na wannan AK-47 a kusan 36 aka karbe daga gurinsu. Akwai kuma albursai wanda aka samu ɗaya yake kusan 2,000 idan aka kirga. Kuma wani abu da yake da muhimmanci shine sojojin sama wanda suke aiki daga sama sun kashe gwamman ko kuma ce ɗaruruwar ƴan fashin daji da kuma lalata sansani ko kuma mu ce daba-daba tasu wanda ke cikin daji. Yanayin irin ƙarfin rokoki da ake kai hare-hare yana da wuya ka bada takamamman ƴan fashin daji wadda suka kwanta a hagu kuma jami'an tsaro sojoji na sama da ƙasa da na ruwa da ƴan sanda da kuma ƴan sandan ciki suna nan suna iya bakin kokarin su.
Sai dai kuma duk da wannan masanin harkokin tsaro Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya ya ce kamata yayi dai gwamnati ta sauya salotin da abin yaki cinyewa
in babu wani solution da za a iya tsaye da wannan abun gaba daya tsaya ai ko dole ne ya kamata a duba a ce in ba yi kaza ba za a yi kaza kuma ayi dinan wannan abun abu tsoro ne kwarai da gaske.
Jihar Kaduna dai na cikin joyin arewa maso yammacin Nigeria da ke fama da hararen ƴan bindiga musamman ma dai satar ɗaliban da ke makarantun da har yanzu akwai su makarantu guda biyu da aka sace ɗaliban su a jihar Kaduna kuma har yanzu ba a ceto ko aka sako waɗannan ɗalibai ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka je an ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole ne nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Hakanan wannan kalubale ya addabi yankin iyakar Najeriya da Jamhuriyar Nijar musamman a ƙaramar hukumar Illela. wakilin mu Haruna Mamman Bako ya ce hukumomin Niger na daukar matakan hana yaduwar lamarin zuwa Niger
daga cikin wadanda aka sace kanansa a garin Gaidau a ɗan kwanakin nan da muka saka sunan sa saboda dalilan tsaro ya yi mini bayani yanda maharan suka abka musu
arhe biyu sura minti biyar da suka zo suka baibaye gidan gaba dai suka jewaye ko ina
suna da yawa
sosai za su kai su 40 da makamai manyan bindigogin nan wadanda ba sa gadiwa kawai sai suka bude wuta suka tadda bindigogin ko ina suka tadda suka bude wuta hankalin kowa cikin garin ma ya tashi ba ma wai gidan da
can da
cikin wannan garin Gaidau ma hankalin kowa ya tashi kai lokacin da suka tadda wannan ni da amma cikin wani gidan da nake ni da nishita nike tara na hike tara gida goma duk gidan da ni kwada mai shi babu yana shi da mata sai sun yi gaba sun wuce wallahi sun ta hijiyar zamo kai wasu har ma kai sufur wani gari wala suka yi shi sun ka bude wuta so san gaske
shi a aka suka ta hida shi
sun bude wuta ne sun kewaye gidan saura sun shiga ciki dole suka shiga suka kama shi suka zo da shi suka tafi
to yanzu bayan sun ta hida shi yalla ko sun bugo waya an so mu tattauna da su ko har yanzu sun ce kuffar ba
sun bugo waya su an tattauna da su dan sun ce sai an ba su miliyan 10
an ba su hadi ko ina suke
ba a ina ba su hadi ko ina suke ba ai ba su hadi inda suke
to yanzu ku kuka ce musu ne wace wani bayani kun kai musu bayan sun ce miliyan 10 za a ba su
to mu bayanin da muka yi musu muna roƙon su to Allah su yi hakuri abinda ya samu a ba su su rage muna kuɗi a ba su
to yanzu an nahe su da wani abu Allah sa musu sun kare ci ko ba a yi musu har yanzu ta yin na ko
guda an yi musu ta yin kuɗin suka ce ba za su amince ba sai an ba su miliyan
10
an yi musu ta yin 500
ba a da bayan wannan bawan Allah da aka sace akwai wata mata da waɗansu ƴan kabilar Inyamurai guda biyu da aka sace illela local government bayan wani da aka sace mako uku da ya gabata illelar sai da aka biya naira miliyan 2 yayin da aka biya naira miliyan 3 sannan aka sako wani da aka sace a garin Masasa abin da ya sa yayin wanda ke hannun maharan da aka sace a garin Gaidau cewa
ko da an kare wannan wallahi su dawo ga alama dan hankalin mutane ya tashi sosai
amma dai nan mutane ka kwana har yanzu mutane dai ba su taya wani wuri ko
a wasu mutane wallahi ba su kwana cikin garin ba su kwana cikin gidaje wallahi dan wasu ko sun kwanta cikin gidajen hankalin ba kwance yake ba babu kwana to kaga babu kwana ku zaman wurin ai kai kwance ba zai ba
ita dai jamhuriyar Nijar ta gefen birnin Kwanni ta kara karfa tsaro sosai a wannan yankin domin toshe dukkan wani yunkurin kutsowa ta hanyar baza dimmin jami'an tsaro akan iyakar birnin Kwanni da Lela Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Nasara da Muyele Kaya da shirinmu na gaba
sauraron matasa Masu sauraro barkanku da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa za mu ci gaba da duba darasin mai muhimmanci da ya shafi yanda yaɗa jita-jita kan haddasa fitina a tsakanin al'umma inda matasa ke zama kan gaba wajen arangama da juna a madadin jama'ar wannan gari da wancan ko inda masu bambancin kabila addini jam'iyyar siyasa da sauransu ke zaune a waje daya matasa sun yi dafifiya zauren kamar a makon jiya inda kashi na biyu baban gidan Muhammad Keti Salisu M Adam da Aminu Ziko kai har ma da Jibrin Hashim Dorayi za su duba mana darasin
alhamdulillah sunana baban gidan Muhammad Keti misali akan irin fadace-fadacen da suke faruwa da irin kabilancin da ake assasawa tsakanin Bahaushe ko da Bafulatani ko da Bayarabe ko da Inyamuri mafi yawa jahilci ke kawo wannan yau da matasan mu za su gane su koma makaranta su nemi ilimi na addini da na boko insha Allah duk wannan fadace-fadacen da an samu sauki shi sannan na biyu mutane kuma akwai zaman banza da rashin sana'ai duk yana haddasa irin wannan matashi ne yana zo na biya da abin yi to abu kadan da ya faru to ya samu hanyar da zai biya wata bukatar shi da sai haddasa wata rigima daga nan kuma ana yasar rayuka da dukiyoyin al'umma. Ina kira ga dukkan matasa su haɗa kansu, su kuma san cewa duk musulmi ko krista yana da muhimmanci a tsakaninsu. Tunda Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya kuma ya haɗa mu wurin zama guda ɗaya, to dole mu yi mu'amala da junanmu. Kai Bahaushe ne, Inyamuri ne, Bayarabe ne, Fulatani ne, to kana da muhimmanci ga ɗan uwan abokin zamanka. Babu wata ƙasa a duniya wadda a ce yare ɗaya ne take zuwa a wannan ƙasan, ko a ina ne zaka samu akwai mabambantan yaruka da mabambantan al'umma da yawa. Matasa su san abin da suke yi, su kuma haɗa kawunansu, su kuma taimaki junansu, su kuma daina yaɗa jita-jita a tsakaninsu, sannan su daina cin mutuncin ƴan uwansu. Haka masu amfani da kafafen watsa labarai musamman na media na wayoyi suna ɗaya daga cikin waɗanda suke rura wuta irin waɗannan rikice-rikicen. Saboda haka ba duka kowane abu zaka gani a media an turo ba ka ɗauke shi wannan abin gaskiya ne. Wasu suna amfani da wannan kafan domin biyan buƙatun kansu. Masu diba waya da masu tura ya kamata kowane ya san menene yake karantawa ko yake gani. Kada da kaga an tulo labari baka da tabbacin shi kai ma ka yada shi. To irin wannan shi ke kawo duk waɗannan fitintunan da suke faruwa a ƙasashen nan. Ka tace abu kafin ka sanar ko ka yada, to yana da kyau mu gane haka. Da fatan Allah subhanahu wataala ya haɗa kanmu baki ɗaya, ya kuma ba mu zaman lafiya, ya kuma kawo mana kwanciyar hankali. Dukkan fitintunan da suke faruwa a ƙasar mu baki ɗaya Allah ya kawo mana saukin su. Waɗanda suke da hannu a ciki Allah ka san su, kai mana maganin su. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Assalamu alaikum. Kamar yadda aka ji Salisu Muhammad Adam daga Sabon Birni wanda yake ga Igede Kaduna Nigeria. Musamman wannan abubuwa da ke faruwa ya kamata mu yi da hankali akan wani abu da musamman matasa dukkan lamura dole su sanya Allah madaukaki shi halicci komai da ka gani ba mu taimaki. Duk a halittun ya sanya kuma dan adam shine madaukaki. Yi mana haka ne kuma ya sanya mu kabilu daki-daki. Yi mana haka ne domin mu gane juna mu kyautata a duk a wannan duniya. Ina kira ga ƴan uwa matasa na Afrika, ni nazari rikicin kabilanci yana kashe arziki kuma al'adu addinin mu ba su san shi ba. Mu lura da kyau musamman waɗansu malaman addinai suna son zuciya, sukan kirkiro kalamai marasa kyau su ba mabiya, suna hakan gani dan kin jinsi da san duniya. Ire-irensu bai kamata mu tsaya bayan su ba. Haka zalika ƴan siyasa suna amfani da wannan dama su kirkiro rigingimu su gudu a wurin kabincika ba za ka ga ƴaƴansu ba. Wannan ina kira ga matasa mu tsaya da kyau mu lura da irin wannan abubuwa. Musamman zan buga misali, ina misali da yanki da ake kira Sabon Birni, gari ne kasuwa ya haɗa kabilu daban-daban amma rigingimu ya sa sai ka ga wannan kabila har a ci kasuwa wadda ke in kai tafiya daga nan zuwa nan mutum goma biyar daga ciki sauran kabilu sai ka samu wai yanzu ana bambance mutane ba su a kasuwanni. Wannan musiba ne, babu inda zai kai wannan illacin jini. Kuma haka zalika Afirka, mu duba irin abubuwan da ke faruwa a Central Africa, irin wannan abubuwan jibi Mali, duk ana nema a likita musamman mu yake Afirka. Yana da kyau matasa mu haɗa kai mu gane kamar yadda wasu ke magana ta media, mu ci gaba da wayar da kai mu lura da duk wani mutumin da manufarsa don ya cimma burin rayuwarsa ba ya kuma ba a wannan mu yi watsi da irin wannan. Kuma sannan mu lura fa duk wani mulki da aka wa mutane a duniya, mulkin daula ko na gurguzu ko mulukiya, mulkin soja ko na sarki ko demokaradiyya, duk wani matsayi da ke gare ka dan uwa a wannan duniya, kada matsayin ko kuɗi ya saka cutar da dan adam a wannan duniya. Dan tuntuni ni na fahimci halitta duniya, in ta soka har ta gwada ka ta ga za ka iya, sai ta baka komai, ta baka mulki, ta baka iko, ta baka karfi a duniya. In ta tashi karbe shi duniya sai ta mamaye ka, sai kai sama ta yi ƙasa ta karɓa komai ta bar katsandun cikin siya. Yan uwa na matasa, musamman a nan Najeriya, an ba mu dama kwanan nan za mu iya rike kowane mukami. Muna kallon abin da ya faru da ɗan uwan matashi da ke rike da hukumar na wadda ake tsoro mai kamar zaki, zakanya ko kwanci zaki, matashi ne gina rayuwarmu. Muna iya zama komai amma da zaran ka gina kanka a tarzoma don wasu biyan bukatu kaɗan, ba za ka iya mamaki ka samu kanka a wani waje a gwada ka a ce ai ga abin da ka taɓa. Rayuwar ta matashi, lura mana ko matasa na dabba, muna kiwo ɗan ƙananan shanu ɗaure zaki, ana tafiya da su tsalle-tsalle da sai ta yi sita shirmi. To balantan kuma ɗan adam ya za ka kuma rayuwa irin wancan, kana tsuntun kana yaranka ana auna rayuwarka kana iya zama wani abu. Mu kiyaye da dukkan wani abu da zai zub da mutuncin koko zai sa wato a ga ƙimar mu da wani auna nauyin mu a ce wannan ba zai iya ba. Ai tarihi shi ga abubuwan da wannan nake kira ga ƴan uwa matasa, mu duba Afirka da sauran wuraren na duniya, mu tsaye da kyau mu ga cewa ina muka fito, ina zan a ƙarshe. Na kira da mu lura da kyau al'amuran duniya abubuwa ne guda uku: je ta wuce, damin da ke cikin ta. Gobe ba mu sani ba, za mu iya san gobe, amma yau ita ce tamu. Mu amfani da wannan dama mu gyara damun dan cimma burma gaba. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Salisu, sai na ji kamar baituka kake karanta ma ai. Aliko za ka gabatar mana kanka da kanka sai ka faɗa mana kai ko abin da ka fahimta game da wannan darasi.
Assalamu alaikum. Sunana Aminu Isa, wanda aka fi sani da Aminu Ziko Kabala. Hakika wannan abubuwa da yake faruwa kamata yayi a ce hukuma za su dawo da wani shiri da ake yi tun na dada a makaranta domin wayar mu da yara da matasa kai da wasu al'adu na gargajiya da aka mantar da su a lokacin baya, wanda dawo da waɗannan abubuwan zai iya dawo da haɗin kan jama'a, wanda zai kawo da kabilanci da sauransu. Domin idan muka yi la'akari da akwai irin wasanni da ake yi na gargajiya wanda kowane yanki yana da irin salon nashi wanda yake to ana haduwa, wannan ya kawo nashi, wannan ya kawo nashi, wa'ancan na can yankin suna sha'awan na wa'annan, wa'ancan na can yankin suna sha'awan na wa'annan. To irin wa'annan abubuwan suna ƙara hada kan mutane a ƙasa da matasa, suna kawar da wasu fitintunu da suke tasowa. Sannan kuma ina kira da matasa ƴan uwana da mu guji yada jita-jita, domin yada jita-jita shine babbar illa a cikin matasa, domin yana haifar da abubuwan da ba za a iya misalta su. Don haka ina kira da matasa, ina ƙara ja mana kunne mu kiyaye, mu guji yaɗa jita-jita.
Yawwa, akwai wani shiri ne Aminu kake magana na a makarantun primary ne ake yi waɗannan shirye-shiryen da yanzu aka daina?
Kamar primary schools da secondary school da sauransu, haka irin wasanni ne na al'ada, wasan al'adu ne na gargajiya haka, wanda ina tunanin a yanzu yaran yanzu ba su san su ba. Kuma duk irin waɗannan abubuwan yana ƙara haɗa kan mutane sosai yanda ya kamata.
Yi mana misalin wasanni ko mutane za su cinu.
Ba na iya mantawa a lokacin nan, lokacin mu kamar muna da irin wani wasa wanda wasan ko wasu yanki sukan yi irin shi wa. Amma namu na arewa kamar yanda muke yi, akwai wani wasa da muke ce mai limamin azari haka. Kamar matasa ne za su taru a yi kamar dai yanda ake yin sallah. Na gaba yana ba da amshi, na biyun shi shi ma yana amsawa, sannan kamun na baya su amsa gaba daya. Wanda idan na gaban nan bai yi magana ba, na biyun nan ya zo ya yi magana, so akwai irin za a bi shi da gudu, akwai wani wuri da yake kaiwa, in ya kai shi ne zai tsira daga irin ɗan dukan da za a yi mishi na yara. Sannan kuma su kansu na baya idan suka sake wani ya ansa ba tare da lokacin da ya kamata ya ansa ba, to haka dai za a yi ta guje-guje, a yi ta guje-guje. Muna haduwa da mu Hausawa musulmai da waɗanda ba Hausawa ba, muna yin wasan al'adunmu namu na gargajiya na Hausa tare da su. Haka su ma idan suka kawo nasu na yankinsu na kudanci, mukan haɗu gaba ɗaya a haɗu a yi wasa gaba ɗaya, a gama wasa a tashi. To duk irin waɗannan abubuwan suna ƙara haɗa kan matasa, kuma suna ƙara janyo kusanci ta zo kusa.
Yawwa, to wannan ya yi.
To assalamu alaikum jama'a, ni ne Jibrin Hashimu Ɗorayi.
Amma ni ba Kano ne, da ka ji Ɗorayi ka san Kano.
Eh, baka zazzau take.
Ɗorayi? Akwai Ɗorayin zazzau
ke nan. Ina iya maka local government ba? To ni na ziyarci wannan guri dalilin abokina Nura ne. Gaskiya abin ya ban farin ciki mutuka, burge ni ya yi, na burge ɗin abin ya yi mun farin ciki gaskiya, ya burge ni. Dan da na gan ku nan kun zo kun haɗa kai ma, sai na yi tunanin na ce kai gaskiya da mutane na Allah, in dai da irin wannan mutanen za mu ji daɗi a Najeriya.
Masu sauraro, da wannan lokaci ya yi mana halin nasa. Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba, to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba, saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi da ba muka ce gwamnati ita ce babban Boko Haram.
Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
yanzu Babangida Jibrin zai shigo mana da sharhin jaridun Najeriya.
Jaridin ne da jaridar Zabanga daya daga cikin manyan labaran jaridar Zabanga ta cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta hana duk wasu wanda ba 'yan Najeriya ba da suka ziyarci kasar India shigowa Najeriya. Sauran kasashen da Najeriya ta yi haramci a gare su sun hada da Brazil da Turkiya. Bisa la'akari da yawan karuwar masu dauke da cutar coronavirus, babban shugaban kwamitin lura da dakile cutar corona kuma sakataren gwamnati Boss Mustapha shi ne ya sanar da haka. Yana mai cewa duk wani wanda ba dan Najeriya ba da ya zarci kasashen Brazil, India da kuma Turkiya kuma yana da niyan zuwa Najeriya to dole ne ya dakata to in kuwa ba za a bari ya shigo Najeriya ba. Ita kuwa jaridar The Guardian ta ce yanzu haka 'yan Najeriya da dama na ci gaba da nuna adawarsu da wani yunkuri da kamfanonin samar da wutar lantarki ke yi na ƙara farashin kuɗin lantarki da ake sayarwa jama'a. Jaridar The Guardian ta rubuto wata kungiya mai suna Energy Consumer Rights Responsibility Initiative da ke fafutukar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya ba cewa ko kadan ba za ta sabu bindiga a ruwa domin kamfanonin samar da wutar lantarki a Najeriya har yanzu sun kasa samar da wutar lantarki da zai wadaci kowa sai kuma ƙara farashi abinda kuma ba za a amince da shi ba. Sai kuma jaridar The Guardian ɗaya daga cikin manyan labaranta da nasaba ne da rashin tsaro a Najeriya inda take cewa wasu 'yan bindiga dadi sun kashe wani kwamishina mai kula da harkokin fansho a jihar Kogi mai suna Honorable Adebayo Solomon akan hanyar Yagba zuwa Ilorin a jihar ta Kogi. Jaridar Leadership da ta bayyana cewa direban Mr. Solomon ya tsira da raunuka a lokacin wannan hari. Jihar Kogi dai yana daya daga cikin jihohin Najeriya da 'yan bindiga dadi ko fashi da makami ko kuma garkuwa da mutane suka yi wa katutu. Sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation da cewa wata 'yan Najeriya 'yan shekara 19 da take karatunta a Najeriya ta samu gurbin karatu har na dala Amurka miliyan 5 a kasashen Amurka da kuma Canada. Dalibar mai suna Victoria Yinka Banjo ta samu gurbin ne sakamakon nasarar da ta yi a jarabawar karshe na kammala karatun secondary a Najeriya. Manyan jami'o'in duniya irin su Yale, Princeton, Harvard a Massachusetts, Institute of Technology da Stanford da Johns Hopkins dukkanin su sun bata gurbin karatu. Sai kuma jaridar blueprint ta rawaito kungiyar kwadugo a Najeriya na aikewa da sakon gargadi ga gwamnatin tarayya cewa za ta iya shiga yajin aiki na gama gari muddin dai gwamnatin ba ta dauki mataki na kawo ƙarshen cin zarafin ma'aikata da kuma kasa biyan su albashi da ake yi ba. Jaridar ta rawaito shugaban kungiyar kwadugo na ƙasa Ayuba Baba na cewa kwana nan za su kafa wando daya da gwamnatin jihar Kaduna bisa matakanta na koran ma'aikata daga aiki. Babangida Primary Amurka daga Najeriya.
A darasin Ramadan, albarkacin watan Ramadan.
Ina son yi amfani da wannan dama wajen jawo hankulanmu dangane da muhimmancin karatun Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadana wanda yake mai daraja. Mu sani cewa Allah Madaukakin Sarki ya saukar da wannan littafi nasa ne na Alkur'ani zuwa ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Ramadana, wato daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya, sannan aka ci gaba da wahayinsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a har lokacin da Allah Madaukakin Sarki ya ainihin wato karbi rayuwarsa. Sannan mu sani cewa duk mutumin da ya lizinci Alkur'ani wajen karanta shi da sauraron sa da daukan dawainiyar masu yi masa hidima, wato ma'ana shi ma ya shiga cikin masu yi masa hidima din kenan, to Allah Madaukakin Sarki zai ciyar da rayuwarsa gaba a nan duniya kuma zai tsare masa rayuwarsa har zuwa lahira, wato ma'ana ya yi kyakkyawar cikawa. Sannan kuma Allah Madaukakin Sarki ba zai kunyata bayansa ba, wato ma'ana zuriyarsa Allah Madaukakin Sarki zai tayar da wasu masu yi wa Alkur'ani hidima gaba daya sai a gurtare a tsira tare, wato ma'ana a samu rahamar Ubangiji, wato shine aljanna. Muna fatan Allah kai mana baiwa da samun aljanna. Sannan kuma koda ma mutum bai samu damar iya karatun ba kansa shi kansa, to idan yana tsayawa ya saurara daga waninsa, wato ma'ana maluma da kuma karatuttuka daban-daban, to shi ma Allah zai bashi lada. Don Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci ɗaya daga cikin sahabbansa, wato Abdullahi ibn Mas'ud, cewa ya karanta masa Alkur'ani, kuma ya karanta masa Alkur'ani Annabi godiya kasancewar shi ma ya saurara daga wanin sa duk da shi aka sauka masa alqur'ani amma ganin ladan da ake ba ma waɗanda ke tsayawa su ji karatun alqur'ani su saurara su yi aiki da shi to annabi ya sha'awar samun wannan lada balle kuma mu akwai bukatar cewa koda mun iya karatun ma mu tsaya mu saurara balle kuma muna koyo ne dan haka akwai bukatar mu yi ta saurara daga bakunan maluma daban-daban muna fata Allah ya sa alqur'ani ya zama shiriya a gare mu da kuma jagoran mu zuwa samun rahmar Allah sunana Ibrahim Muhammad Duguri shugaban majalisar malamai ta Abuja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ma sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka Nisa Ali Shehu Ashaka nake cewa mu zama lafiya